أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مسلمين، سؤال بركة درجة قيمة muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi, ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu, ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi, da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito, duniya da lahira. Kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo rana ta biyar na wannan wata mai albarka, watan Ramadana, na wannan shekara ta hijiriya 1444, wanda ta yi daidai da 27 ga watan uku na shekarar miladiya 2023. In yawa ba su manta ba, muna nan dai a suratul Isra'i, da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a kan aya ta 49. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه، قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا.
Na'am. Allah madaukakin sarki mai girma da buwaya yana cewa za mu matsa aya ta baya. Wannan Allah madaukakin sarki yana yi wa kafirai ne raddi, a inda suke musawan cewa Allah ba zai iya tada su ba, cewa ta ya za a yi su mutu, su tsofe, su riɗe ƙasusuwansu, su riddige su zamanto gari, namansu ya narke cikin ƙasa gaba ɗaya babu su. Ta ya za a yi a ce wai akwai Allahn da zai iya tada su sabuwar halitta, su dawo tsaf kamar yadda suke kafin mutuwarsu? Suna nuna ce wannan abun ba zai taɓa yiwuwa ba, ba zai taɓa yiwuwa ba, kuma ba mai iya yin hakan. Suna musawa, su ne masu mutum musun tashin alƙiyama, ce ɗan adam ba za a tashi, in ya mutu ya mutu kawai, babu wani mazancen za a tashi a tsaya gaban Allah kuma a yi hisabi. Waƙalu, suka ce, Allah ce ku ji abinda kafiran nan suke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi Muhammad, ku duba yadda suke ƙalubalantansa, suke musu, suke ja da annabi, saboda kawai ya ce musu su rika hattara su yi imani, in ba haka ba fa akwai ranar tashin alkiyama. Su daina abin da suke yi na makirce makirce da ɓarna a bayan ƙasa, akwai faranan kin dillanci, akwai ranan da za a tsaya gaban Allah a yi hisabi. Wannan shi ne wa'azin da manzon Allah yake musu da'iman lokaci bayan lokaci. Duk lokacin da ya wa'azi makamancin wannan, su kuma ga irin amsan da suke bashi. Wa qalu, sai su ce masa, aiza kunna izaman, shin idan muka zamanto kasusuwa rujujjugaggu wanda suka fakattake, suka dandake, suka nike, suka zamanto gari, suka ɓace a cikin ƙasa, wa rufatan, suka zamanto sun tsofe gaba ɗaya, suna ce a inna la mab'uthuna khalqan jadida, shin wai ma za a tada mu wata sabuwar halitta. Suna faɗan wannan ne, wannan istifhamu inkarin, suna tambaya ne irin tambayan abinda ba zai taɓa yiwa bane suke faɗa. Kaman kai ne ka ce wai ka duba wai wannan ɗan kucilin yaron ne zai dake ni, kana tambaya ne, kana nuna irin ba zai ma yiwu bane kawai. Shi ne Allah yake ce musu, kaga ku jiki ne da nama, ɗan adam tsoka ce, jiki ne wanda aka gina shi da tsoka da ƙasusuwa. Me na wahala a jikin ɗan adam tsoka irin wannan a ce wai Allah ya gazata da ita? To shi ne Allah yake, to bari ba ma tsoka ba, kunu hijaratan, ku kasance ma waɗansu duwatsu, ma solid abin nan halitta kamar ta duwatsu, ba su suka fi ƙeƙashewa ba, ba su suka fi wahala ba, ba su suka fi tsanani akan halittar ɗan adam ba. Kai Allah ta auhajidan, ku je ku kasance ƙarafa, ku nemo ƙarfen da ya fi kowane ƙarfe tsandarewa da daskarewa, ko da dutse za ku zamanto, ko ma da ƙarfe, Allah ta zanta da ku, ba wahala a wajena. Ballantana ku jikin da aka yi shi da tsoka kawai, tsoka da ƙashi, menene abin wahala a nan? In ma da za a akwai wani abin wahala, me wahala a nan? To ba ma jikinku ba, ku je ku rikide, ku juya, ku zamanto waɗansu irin duwatsu sandararru. Kai Allah ce ko ma ƙarfe, kai Allah ce a bar wannan ma, aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum, a bar ma duwatsu da ƙarafan, ku je ku duk wata halitta da suke gani ita tafi ban mamaki da girma da tsanani da abin nan ƙarfi a wajen halitta, duk ku je ku kasance kamanta. Tuni zan tada ku, in ji Allah, ba wahala, in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum, wata halitta da kuke mamakinta a zukatanku wajen girma, wanda ta fi dutse maƙeƙashewa, ta fi ma ƙarfe sandarewa, duk ku je ku yi tunaninta, da itan za ku kasance. Zan iya tada ku, in ji Allah, cikin sauƙi. Fasa ya ƙununa, sai ka ji sun cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam, to mun ji in ma za a tada mu, in to man yu'iduna, waye isa ya tada mu, waye isa ya tada mu? Kul, ka gaya musu, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in ji Allah, alladhi fatarakum awwala marratin, wanda ya halitte ku farkon halitta tun ba kwanan, shi ne zai zo ya daɗa halittanku halitta ta biyu. Da ba kwanan ai ya samar da ku, abu fa baya nan kwata-kwata, baya in existence, ma baya nan aka samar da shi, wai yanzu garwan shi ne ka tada garwan ne wahala? Da fa babu mota aka samar da ita, to yanzu ga shi garwan ne, ta garwan motar ne da ƙarafunan, a kai su ne gun wanda ya ƙera mota, zai masa wahala wajen tada waɗannan gare wani? Da babu garwan ma ya samar da ita, babu injin ya samar da shi, babu ƙarfin ma ya samar da ita, to yanzu ne kawai waya ga garwan ta ki tashi, ta mace ta da ita ne mai motan, wanda ya ƙera mota ya ta da ita ne, zai ba shi wahala? Da wanne ne zai fi mamaki, ba zai fi gagaran mutum? Babu shi din a samar da shi ne mai fi, da zai fi wahalan ma. To Allah ce ka gaya musu, wanda zai ta da su tayarwa ta biyu bayan su mutu, shine alladhi fatarakum awwala marratin, wanda ya halicce ku a farkon halitta, ya kage ku da ba kwanan, shine zai tada ku halitta ta biyu. Fa sayunghizuna ilayka ru'usahum, zaka ga suna irin haka din nan da kansu, irin impossible, ba zai ma yiwu bane kawai,
girgiza kai zaka ga suna girgiza kansu girgiza kan na nuna cewa ba zai ma yiwu bane kawai ba zai yiwu ba kawai girgiza kai na mutawa na nuna ba zai yiwu ba shine fa sayunziduna ilayka ru'usahum sai su ce kawai wa yaquluna matahu to in zai har zai tada mu din da dattin wanda ya halice mu da farkon shi zai tada mu ko yaushe mu mun dade muna jin wannan labari tun kakannin mu suna cewa in an mutu za a tada su akwai tashin alkiyama kakannin mu haka suka wuce suka mutu ba su ga an tada su ba iyayen mu suka zo su ma labarin kenan tashin kiyama ka ji tsoron Allah za a tada kai su ma iyayen mu har sun mutu ba su ga tashin kiyaman ba mu ma tun muna yara muna ji tashin kiyama har yau shuru ga shar mun zaman to dattawa mu ne ma manya yanzu elders ga yara ga jikoki ga tattaɓa kunne duk kullun labarin tashin alkiyama gaya mana yaushe ne an gaji da gafara sa fa ba a ga ƙaho ba gaya mana yaushe ne ya Muhammad tashin alkiyaman nan abun fa ya koma labari kawai to kaga ba abinda aka aiki annabi ya faɗa musu nan da za a yi tashin kiyama kai dai kai aiki abinda aka aiki manzon Allah da shi ya faɗa mutane kaza ba kyau ka bari kaza shi ne mai kyau ka yi kaza zai kusantar da kai aljanna ka yi shi kaza zai kai ka wuta ka kiyaye shi kaza na kusa ka Allah kaza na faranta wa Allah ku kiyaye sallah ku kiyaye dokokin Allah abinda aka aiko manzon Allah ya isar wa mutane kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wai ya zo bane ya ga musu yau sai za a yi tashin kiyama domin sun sha tambaya yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yusalliha liwaqtiha illa hu yas'alunaka ka'annaka hatiyun anha yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha yas'alunaka an sa'ati ayyana mugashiban wannan din ka ce musu sani yaushe ne za a yi alkiyaman har a tada ku ku miƙe daga kaburburanku kula ta an ya kuna ƙariban ya ce takalin yana nan jab da ku lokacin yana jab yana kusa alkiyaman tana kusa kawai domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce an aiko shi da annabci abinda ya rage wa duniyar ta ƙare kamar lokacin da rana kake ja bayan la'asar za ta fada din nan abinda ya rage duniyan ta kare kenan aka aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wani hadisi yake bu'istu ana wasa'a ka hatai an aiko ni da tashin alkiyama kamar waɗannan yatsun yanda ƴan tsakiya ta kare wa ƴar manuniya abinda ya rage wa duniyan ta kare alkiyaman ta kare kenan ta tsaya aka aiko ni a wani hadisi yace an aiko ni da alkiyama muna rige-rige wa zai fara zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai na riga alkiyama ifowa kaga aiko gudun olympic ake yi number 1 da ya tsallake layi ai bai da tazara da 2 bai da tazara to alkiyama iri tare da kawai ta zo aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa mutanen ƙarshen wannan zamanin gargadi ya zama to annabinsu na ƙarshe wanda babu wani annabi da zai zo bayan shi to alkiyaman tana dab da ku kun ga ku ta zo yace asa an yakuna qariban alkiyaman tana nan dab da ku sai yanda za ku gane alkiyaman ma tana kusa shine yawma yad'ukum ka karanta yawma yad'ukum ranar da Allah zai kira ku ku tashi sawa za a yi masa za a yi wa mutane kamar mutum ne yake bacci ana kiran sallah yara suna bacci ka ce kai tashi tashi ka je masa an kira sallah yadda za ka kada mutum ka fige sa ka tashi mutum haka ne kawai tashi babu wata matsala kawai yawma yad'ukum ranar da Allah zai buga muku tsawa ku tashi din ta hanyar hura ƙaho fatastajibuna sai kaga kun tashi kawai fatastajibuna bihamdihi sai ku amsa kuna masu gode wa Allah kuna na'am walillahi alhamd alhamdulillah na ku ga a ranan ba taurin kai ba irin abin nan ta'annuti na kafirai da mushrikai ana alkiyama ana kada su zaka ga sun tashi suna masu godewa Allah babu ja kuma babu ja kamar mutum criminal ne yake zagi ɗan sanda jami'in tsaro ya zage shi har ya cikwallan shi ya yi menene idan aka cikciko shi aka sanya shi a cell kwana biyu a police station da ya ga ɗan sandan zai wuce ce ya oga ta yanzu yana kiran shi ne tare da me tare da jinjinawa da ɗan sandan ya kira shi ɗan ina kake ɗan tala ina kake ce gani nan sa ranka daɗe Allah kare mana kai sa Allah bar mana kai Allah tsare mana kai ka duba an kira shi da har da kai naushi a waje har da dangwala abun nan goshin ɗan sanda har da fafatawa zai naushe shi yanzu da ya sha haza ya ga abun da gaske ne a cell da an kira shi ina fadi zo nan ranka da an gama Allah bar mana oga Allah bar mana oga ai Allah da har aiki sai ka kai har aiki to shi ma da yana mutu yana tada jijiya yana jayayya da manzon Allah ba za a yi tashin kiyama ba waye isa ya tada mu da in mun mutu shikenan kaza kaza to ran da aka tada shi ya ga da gaske ne da ya miƙe sai ka kawai yana ambaton Allah yana yabawa Allah yana girmama Allah abinda da aka nema kafin ya mutu yaki sai yanzu ne da ya ga haza sai yanzu ne yawma yad'ukum فَتَسْتَجِيبُونَ كَذَا أَمْسَنْ دَزَاسِ إِذِنْ بِحَمْدِهِ نِدَبُودِهِ وَأَلَّهِ وَتَظُنُّونَ سَيْفِهِ ذَتَوْنْ إِلَّا كِسْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا سَيْفِهِ ذَتَوْنْ سُنْزَوْنَا أَكَبَرِ إِنْ كَلَنِّي لُوكَتِنْ أَنْ كَلَنِّي هكا جُبُونِ وَنْدَ يَجَئِئَا وَنْدَ يَمُسُ سُنْزَامَنِ النَّبِي آدَمْ أَكَ بِالنِّنْشِي هذا شيء كروني ما فيه وعقول دبايكو مليويكو to da za a tada shi ranan tashin kiyama a tambaye shi nawa ka zauna a kabari zai ce na zauna yini guda ne ko rabin yini labistu yawman aw ba'da yawmin duk wani wanda aka tada shi a kabari abinda zai faɗa ya zauna yini guda ne a kabarin ko rabin yini yini guda shine kamar daga fitowar alfijir da sassafe fitowar rana zuwa faduwanta ya zauna a kabari alhalin da miliyoyin shekarun da ya yi wani ma zai ce a'a ai ɗazu da azahar ne kawai na kwanta zuwa faduwar rana sai na ga an yi kiyaman ma shi ne labistu yawman aw ba'da yawmin ko kuma labisna yawman aw ba'da yawmin ku duba ashabul kafi ma da suka yi bacci shekara 309 da aka tambaye su kan labistum menene qalu ya labisna yawman aw ba'da yawmin da wannan shi ma uzairu da yace anna yuhi hadhihi allah ba'da mawtiha fa amatahu allah 100 amin thumma ba'athahu qala kam labitta qala labistu yawman aw ba'da yawmin duk shekarun da kai a kabari miliyoyi ran da aka tada kai za ka ce wallahi yini guda ta zauna ko rabin yini yini guda shine 12 hours rabin yini shine 6 hours to duk wani wanda aka tada shi a gobe kiyama iya awowin da zai ce yayi a kabari kenan ashe kaga yana dab da shi kenan alkiyaman tana dab kawai tana dab da mutum Allah ubangiji ya sa mu tashi a cikin inganci da nagarta yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdi wa tadhunnuna sayukrika zakon illa bistum illa qalilan lokaci dan kadan kuka zauna lokaci kadan shine yawman aw ba'da yawmin Allah madaukakin sarki sai yazo yanzu kuma yana son ya koya wa bayinsa wata kyakkyawar dabi'a ta mu'amala kyakkyawar dabi'a ta kiyaye harshe mutum ya zamanto kullun yana kiyaye harshensa yana controlling harshensa ya rika zaɓan kalmomi da zai rika furtawa in zai yi magana da mutane ba kowace kalma bane da ta zo kan harshe za a yarfar da ita a faɗe ta a'a wannan wata tarbiyya ce irin ta alkur'ani ake so a tarbiyyantar da al'ummar musulmi sawa'un da makiyinka ne ko kuma sawa'un da ɗan uwanka musulmi ne mumini kake mu'amala da shi kake magana da shi Allah ce wa qul li ibadi ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a matsayin ka na manzo da na aika zuwa ga muta bayina to ga sakon da nake so ka isar musu ka fada wa bayina yaqulu allati hiya ahsanu to rika fadan magana mafi kyau mafi inganci mafi nagarta idan za su yi magana su rika fadan magana mafi kyau ga mutane magana mafi kyau tana nan kala kala yawai ka karatu alqur'ani magana ce mafi kyau yafi da ka shagaltu da waka istighfari da hailala da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana ce mafi kyau yin zikiri shagaltuwa da zikiri da ambaton Allah wa'azi magana ce mafi kyau jama'a ku daina kaza ku ji tsoron Allah ku daina kaza ba kyau a rika yi kaza magana ce mafi kyau hudubobi da ake yi ran juma'a tara mutane a fada musu alheri a nuna musu sharri su kauce magana ce mafi kyau karantar da littafan musulunci tafsirin nan da ake yi karantar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karantar da musulmai yanda za su yi alwala su yi sallah ga qabli a yi bayanai duk waɗannan maganganu ne mafi kyau domin da ba a yin su aka bar irin waɗannan to da aka fi su za a koma idan baka zauna kace qala Allahu wa qala rasulu ba to lalle za a ci naman mutane za a rika gulma ana cin mutuncin mutane to a shagaltu da maganganu mafi kyau nasiha wa mutane faɗakar da mutane gaisuwa ka kira mutum da sunan shi mafi kyawun suna da yake so kar ka kira shi da sunan da ya tsana wanda in ka gaya mai sai ya ji kamar ya halaka kanshi sannan gaisuwa kalmomi masu kyau tsakaninka da mutane Allah ya ce wa qulu lin nasi husnan a cikin bakara Allah ya ce ku rika gaya wa mutane magana mai kyau magana mai kyau a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut duk musulmin da ya tabbata yayi imani da Allah da ranar tashin kiyama ta za a kada shi a tsaye da shi gaban Allah to idan ya tashi furta wata kalma daga bakin shi in ya gabata alheri bane Allah yace yayi shiru kar ya bude bakin shi kar ya furta kalman in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me yasa aka hana saboda inna shaytana yanzagu bainahum shaytan fa yana haddasa gaba a tsakanin ku ta dalilin wata kalma da zaka fada ma wani to gaba har abada ta shiga tsakanin ku kenan saboda wata mummunan kalma da zaka furta ka fada ma wani ko ka kira wani da sunan da baya so ko kai ma wani kazafi abinda bai baka ce yayi ko kai ma wani ƙarya ko kai gulman wani ko kai an ganimanci ka dau maganarka wani ka kai ma wani ta hanyar ta fuska fata tsakanin su to inna shaytana yanzagu bainahum shaytan fa yana sanya gaba da kiyayya a zukata a tsakanin wani a ta dalilin kalmar nan wallahi har abada ya yanke zumunci da kai ya yanke hulɗa da kai har abada ya yanke mu'amala da kai har abada saboda wannan mummunan kalman da ka kirkiro ka lika masa ka faɗa masa alhali bai san da ita ba ba haka bane to kada ku yadda ku rika furta kalmomin da shaytan zai rika sanya gaba da kiyayya da yanke zumunci da yanke hulɗa da ƴan'uwantaka a tsakani sai a samu al'umman musulmi sun raunana babu ƙarfi babu ƙarfi a kiyaye wannan sannan dalili na biyu na kiyaye shine duk ba abin da ka furta ana rubutawa ma yafizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wata kalma da zaka furta zai ji face mala'ika yana halarce a lokacin yana rubuta ta in mai kyau ne in mummuna ce mai yana rubutawa kuma kowanne za a saka maka za a saka maka to a rika zaban kalmomi na farantawa kalmomi na alkhairi kalmomi na soyayya da kauna wanda suke ƙara inke wato zumunci da ƴan uwantaka ta addinin musulunci kalman da take hada kai ta sa kauna a rika furta irin wannan a tsakanin mutane sai sa Allah madaukakin sarki ce bi isal ismul fusuqu ba'da al iman kaka kira mutun da suna na fasikai bayan yayi imani da Allah mu'mini ne an zaba mai suna mai kyau an yanka mai rago yanda sunna ta fada kai ka zo ka canja mai wannan suna mai kyau da aka kira shi da shi aka yanka mai rago da shi ka kira shi da wani suna da baya duk a kiya irin waɗannan Allah ubangi ya sa mu dace to haka nan ma idan mutum zai wa'azi wa kafirai wanda ba musulmai ba su ma ya rika zaban kalmomi masu kyau da zai rika da'awa da su yana kiransu da su yana kiransu da shi kamar yadda Allah madaukakin sarki yana cewa qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون التي كتير ياكو يهوداوا ياكو كريستوشي إذن كنا سو محطة كي مزونا لافيا سو كذوما نمحطو أكا وتكلمة بدائية وانجا ذات جيدة تتكالي مدكو إذن ألا نعبد إلا الله كده مبوتا ما قوة سي الله ولا نشرك به شيئا كده محطة ألا ده قوة ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله كرشاش مسرقه ريكه شاشم وتهلتا تركه وتهلتا a matsayin Allah kamar yanda ku kuka rike halittar Allah ku kristoci kuka ce Isa shine Allah ku shine dan Allah ku shine mai muku abu duk abinda zaku ce zaku roka zaku ce Yeso zai baku Yeso ne mai kare ku Jesus ne kuna under protection na annabi Isa kuma jinin shi ma ya lulluɗe ku ba abinda zai same ku wannan shirka ne in za ka faɗi ka ce Jesus in ka ga wani abun tsoratarwa ka ce Jesus in ka ga wata musiba ta taso ma mutane ta taso maka mai roƙo ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka ce Jesus 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 to wannan shirka ne kiran wani Allah yayin da musiba ta taso shirka ne kuma Yahuda ku je na cewa Uzairu dan Allah ne jika mu haɗu mu bar waɗannan Allah na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah idan sun mika wuya shikenan yanzu kun zamo daya idan ba su mika wuya ga wannan ba suka juya ku ce kun shaida ku ne musulmai da suka mika wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine a faɗi kalma mai kyau yayin wa'azi ud'u ila rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم دي أنه متيك وتقابا دك يندك إيايا دك وتك إلا وأنسسنا كيمسا قلمانك يند ذا أقار سام التذرة التذرة تكانيك سيهدو دك سيدي كلمة ميجائي زميد الشيدة قباسينك كوكا هدو يدي كلمة ميجائي كلمة ميجائي سيكا دا wanda da yake kiyayya da kai ta dalilin waɗannan kalmomin yau sai ya zamanto masoyinka na kudda kut na kudda kut wannan shine inna shaytana lalle kashi shaytan kana min insani aduwan mubina shaytan fa maƙiyi ne mabayyanin kiyayya ga ɗan adam idan yana so ya tarwatsa ku idan yana so ya raba tsakanin ku sai ya rika ingizo kalmomi ta harshen ku wannan ya furta mummunan harshe ga kalma ga wannan wannan ma shaytan ya jefa wata mummunan kalma a harshen sa sai ya furta ta ga wannan domin shaytan yana da dabaru na haddasa menene gaba da kiyayya da rabuwa da baraka da darewa tsakanin al'umma musulmi Allah ubangi ya sa mu dace na'am
rabbukum a'lamu bikum إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا
نعم Allah ubangiji ce rabbukum ubangijinku Allah a'lamu bikum ya fi ku sani yana da sani sama da ku Allah ya fi kowa sanin abinda yake yi da abinda yake gudana a nan cikin sammai da ƙasai Allah ya fi ku sanin kowa yanda yake wannan Allah madaukakin sarki ne yake fadan haka Allah ya san ƙarshen ku ya san ƙarshen kowa ya san farkon kowa ya san tsakiyan kowa ya san ƙarshen kowa inji Allah subhanahu wata'ala Allah yace in yasa in ya ga dama yarhamkum sai ya shirye ku ya muku rahama ya azurta ku ya wadata ku ya shiryar da ku zuwa ga imani su kafirai kake nan mushrikai in Allah ya ga dama sai ya yi ma waɗansu lutufi su yi fada da musulunci su yi fada da annabin su yaki alqur'ani su yaki Allah su yaki addinin Allah amma karshe da yake karshen wannan mutumin Allah ya fi mu sanin karshen shi sai kaga can daga karshe Allah ya shiryar da shi sai Allah ya masa rahama ya masa gadar doguwa Allah ya taba zuciyarsa ya sanya imani ya jefa imani a ciki sai kaga ya musulunta ajiya maki ne ga addinin nan yau kuma masoyi ne ga addini ajiya maki ne ga musulmi yau masoyi ne ga musulmi ajiya maki ne na alqur'ani yau masoyi ne na alqur'ani ajiya maki ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam yau masoyi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai kaga a karshen rayuwarsa yayi wa musulincin nan hidiman da wanda aka haife shi a cikin bai hidiman ba Allah ya ce rabbukum a'lamu bikum Allah shi ya fi ku sanin ku ya fi ku sanin karshen kowa ya fi ku sanin karshen kowa saboda haka in ya sha yu'adhibkum wanda Allah ya so kuma cikin mushrikan da kafiran Allah ya rika zuciyarka ya hana ka imani har ya mutu Allah ya masa azaba a nan duniya ta hanyar aje jihadi aje yaki a kashe shi ya sha saya na takobi ya sha harbi na tibiya ya sha suka na mashi ya mutu cikin ra'ayi ma malam sannan gobe kiyama kuma ya hadu da wata azabar kuma ya gamu da ta duniya kuma ga ta lahira tana jiran shi Allah yake ni duk na san wannan sai fa Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi alkitabu fayamalu bi amali ahli an-nari fa fayadkhuluha dayanku zaku ga yana aikin yan aljanna yana aikin yan aljanna yana kautata tsakani shi da Allah la ni lafiya babu matsala tsakani shi da mutane la ni lafiya yana aikin yan aljanna sai yazo dabba mutuwa ya shiga aljannan sai kawai littafin da Allah ya kaddara masa cewa dan wuta ne sai ya rigaya sai kaga mutuwa ya fara canjawa ya fara canja ya fara canjawa sai ya zamanto kuma yana saba wa Allah yana digire wa Allah yana cin zarafin mutane yana zalunta sai ya mutu a aikin yan wuta sai ya mutu a aikin yan wuta sai kaga mutane yana ma kai wani kaga bawon Allah nan da muke haduwa a masallaci ke sauke Qur'ani nan kullum mai nasa kullum wallahi ka san halin da yake ga yanzu wallahi shine shugaban bandi wallahi shine shugaban yan garkuwa da mutane kidnafa ka san halin da wanda ya fara ka Allah tsawata je ka wajen can jiya din nan inda ake can jiya nan kaga wani yanzu yanda yake a wajen inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani da muke makaranta tare wani da shine kan gaba a Qur'ani wani shine kan gaba a kaza da kaza je ka ga inda yake yanzu wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi al-kitabu fa ya'malu bi amali ahli al-jannati fayadkhuluha dan ku kuma za ku ga yana aiki irin na ɗan wuta ba ɗan hayaniya irin su ba ɗan daba irin su ba ɗan tada zaune tsaye irin su babu wanda suka hana mutane tsakan a angwanni irin su ba murna ma ake ma in baya anguwan sai za a walwala tsoron aje mashin ake a kofar gida tsoron aje mota ake a kofar gida kai su ga da motar da cikin gate su alifa suna anguwan nan yau su alifa suna nan za ka rasa batir za ka rasa taya za ka rasa kaza duk tsoron shi ake to sai ka ga mamalan sai ana dabda a bar duniyar nan sai Allah ya shirye shi sai ka zo ka same shi shine babban limami wani masallaci mai ta ittaqullah ha wani ne mai ta ittaqullah yau yake ga mu wasu a tsoraki Allah har ana kuka ana mika mai kishi yana dan shashare hawaye din mimbar yayi zafi ana wa'azi ana tafsiri an haddace qur'ani babban malami ana mamaki kawai ana mamaki to Allah ya ce haka ni nake ni na san karshen kowa yanda yake in na ga dama mushrikan da kafiran masu fada da musulunci sai sun gama fadan can in na ga dama sai kun musu rahama kun shirye ku su musulunta kuma su mutu su shiga aljanna wani kuma kun yi shiryen da shi din ya mutu a wannan halin duk ni ne mai yi in ji Allah subhanahu wataala shi yasa lokacin da mutanen abun nan su a kadinan abin suka kashe musulmi din nan a Makka wanda ba su yi hijira din nan ba manzo Allah ya rika al-quluti watani Allah ya saukar da aya yana ce laysa laka min al-amri shay'un am yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun da Muhammad abun da suka yi wannan ba naka bane tsakanin su da Allah nace in naga dama un shirye su in yafe musu un ba su yi imani kuma su mutu su shiga aljanna in naga dama un rike su un hana su imani su mutu a haka su shiga wuta un kafirtar da su un azabtar da su duk da haka dai ba na son masu zalunci in ji Allah ina fata an gane ko in kaga mutum yana yi baka isa ka shiga tsakaninka tsakanin mutum da bawa bawa da mahaliccinsa kamar sa addu'a amma karshe kaga Allah ya shirye shi ya miƙe in baka yaka kai kuma karshen ka Allah ya jarrabe ka da abin da ya jarrabe shi din haka mutu akai haka mutu akai to ba a yi wa mai shagube mai saba wa Allah shagube saboda wani zunubi da yake aikatawa ko shan giya da yake ka rika masa shagube duk inda ya shiga kana masa shagube sai Allah ya yi masa ya dora maka na kama hayya zama to katan kake sha a rana gara shi dan kwalban whisky ne dan karami a aljuhu dora ma ko ya dora ma yayanka Allah ubi ya rufa mana asiri wannan shine saboda haka dan kwanka musulmi abun tausayi ne in yana saba Allah in yana kan saban Allah addu'a zakai Allah madaukakin sarki ya shirye shi ya dawo da shi kan hanya me yasa muke ce a sallamu ihdina siratal mustaqim plural form ihdina ta shiryar da mu kai kake sallam kai kake qiyamul laili amma kana including yan uwanka musulmi rabbana in plural form atina fi dunya hasanatan rabbana la tuzigh qulubana baka ce rabbana la tuzigh qalbi ba in zakai addu'a rabbana maghfir lana wa liwalidina ka gafarta mana mu musulmi da iyayen mu duka ai including iyayen musulmai yan uwanka watakila shi yana bacci ma amma kai kake sallah kana ta sanya shi a cikin addu'a haka ake son musulmi ya zama to ga yan uwan shi wama arsalnaka alaihim wakila ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba mu aiko ka dole ka zama to mai sa ido ko mai kirsa sa mutum ta yi imani no naka ka isar da sako kawai ta ce ga abinda Allah ya ce Allah ya hana kaza ya ce kar ayi kaza ya ce ayi kaza naka in ka isar da sako shikenan ka kyale mutane ba mu turo ka ka kirsa sawa mutum da karfi da yaji sai yayi imani ba no kam yanzu misali bari wando ya ido ya wuce idon sawu kamar yanda manzo Allah ya ce zai kai mutum wuta to idan kace jama'a ga wani hadisi manzo Allah ya ce kar mutum ya bar wandon shi ya wuce idon sawu ko rigan shi annabi ya ce zai kai mutum wuta saboda haka ku gyara ku kiyaye wannan to ba a ce gobe in ka zo masallaci ka ce ai layi ba a koba ka ce zo mu gajiya mu yi wa'azin daje wando da rage dan wando zo mu gani duk wanda ya daje ka ce shigo kai koma can ya mu yi wa'azi ba kai amfani da shi ba kai aiki da Allah ya ce annabi ba mu dora maka wannan ba ko ba mu dora maka ka bi gidajen mutane ka ga abinda ka faɗa suna aiwatarwa giya haramun ne Allah ya haramta kuma an yi wa'azi haramun ne to ba a ce ka je gidajen mutane ka ce a bude durowa ba sai bude durowan bedroom din ka mu gani bude motar ka can durowa din nan mu ga me a ciki ba a ce ka sa musu ido ba naka kawai ka isar da sako لست عليهم بمسيطر وربك أعلم. نعم وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. الله يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم أبنجزنك يا سكوة سن متانيدة حلسونسة سكرة يواتشين سمي da halittunsa da suke rayuwa a cikin ƙasa ya fi kowa sani, kowane mutum a duniyan nan Allah ya fi kowa sani, ya fi kowa sani ɗabi'arsa da halayensa da irin rayuwar da yake yi. To shi yasa tun da ni na fi ku sanin kowa cikin mutane in ji Allah, saboda ni na halicci kowa na fi ku sanin kowa, ni na yi halittun da suke cikin sammai so na fi ku saninsu, mala'iku kenan da sauransu, mutane da dabbobi ni na halicce su na fi kowa saninsu, ma'adinai da na zuba a ƙarƙashin ƙasa ni na halicce su na fi kowa saninsu, bishiyoyin da na tsirar da 'ya'yan itace da ake sha ni na halicce su na fi kowa saninsu in ji Allah. To tunda ni na yi halitta ta na halicci mutane kuma na fi kowa saninsu, to saboda haka kar wani ya zargi wani don na fifita wani kan wani, na ɗaukaka wannan darajar shi sama da wannan, wannan na ba shi mukami sama da wannan, wannan na ba shi ilimi sama da wannan, wannan na ba shi wadata na arziki sama da wannan, ni na fi ku sanin kowa kuma ni na yi wannan rabon in ji Allah. Dole ka yadda wani ya fi wani a duniya, haka Allah ya yi halitta. Mista A ya fi Mista B, dole ka girmama shi, ka ba shi darajar shi, ka ba shi matsayin shi, ba shi ya sayi matsayin ba, ba shi ya sayi girmamawan ba, Allah ne ya girmama shi, ya daraja shi, ya karrama shi, ya ɗaukaka shi. Ka yadda da kowa matsayin da Allah ba shi ka yadda da shi, kuma ka girmama shi gwargwado yadda Allah ya girmama shi. Kar ka zama to mutum a duniya wanda aikin shi wa Allah ya girmama ni in kaskantar da shi, waye ina wanda Allah ya ɗaukaka ni in jawo shi ƙasa, ina wanda Allah ya karrama ni in take shi. To kana cikin bala'i da wahala, kana faɗa da abin da Allah ya yi ni. To a cikin mutane Allah ya fifita wasu cikin wasu. Sai Allah ya ce wa laqad faddalna ba'd an-nabiyyina, Allah ya ce hatta annabawa da kuke gani manzannina da ni Allah nake zaɓo su da kaina in aiko su da annabci. To ni na san irin wanda nake zaɓowa, na fi ku sanin bayina, ni Allah na fi ku sanin mutane, ni na halicce su. To ba wanda zai nuna min ya Allah ga wanda ya dace in za ka aiko annabi ka ɗauko wannan banda wannan, ba wanda zai dictating mu ya ce ga yanda zai. Ya Allah idan aka tashi ba da arziki fa wane ya dace a bawa da wane da wane, banda su wane ba su gaji arziki ba waɗannan. Allah ce ba kai bane zaka dictate mu, na fi ku sanin kowa. To hatta manzannin da na zaɓo su cikin mutane, akwai mutumin da ya kai manzanni daraja? To hatta su ma manzannin da na zaɓo su in su ma ka tara su ma na fifita wasu a kan wasu. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد حتى أن باولنا الناسي في توسط من ظني مناسي في توسط وسط mutane na fifita wasu kan wasu, dabbobi na fifita wasu kan wasu, ƴaƴan itace da ake ci din na fifita wasu kan wasu. Zo ka ajiye agwaluma a nan, ka ajiye apple a nan, ka ce jama'a bismillah ga a zo a yi iftar, ka ga me zai fara karewa zai azumi ya fara da agwaluma. Kai ma ka sani sai teburin apple ya kare, saboda apple yana da daraja hatta a kima hatta a kuɗi ya fi agwaluɓa. Ko ba haka ba, ɗauko tsamiyan menene din nan da ake kira tsada, ka ɗauko inabi ka ajiye su a tebur, ka ga wanne ne ya fi daraja. Na'am, hatta a saya, hatta a kuɗi, wani ya fi wani, amma ajinai dauko gold dauko gold dauko zinari dauko diamond ka ajiye su duka a kasa ake hako su ai hada diamond da kwalli hako shi ake shi ma yana sheke ai kwallin ka gani na za a takan ma dauko shi ka ajiye kanwa ka ajiye diamond shi ma ma'adini ne kanwan ai sadan kowanne Allah ce a halitta na fifita wani kan wani saboda haka idan kace baka yadda da wani ya fi wani ba wani ya fi ka bai yadda kai ka fi shi ba to wannan yana fada da hukuncin Allah ne Allah ubangi ya rufa mana asiri wa laqad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd wa ataina dauda zabura kuka ba wa annabi dauda zabura to dauko alqur'ani zaka ga ya fi zabura dauko alqur'ani zaka ga ya fi injila dauko alqur'ani zaka ga ya fi at-taura annabin alqur'ani ya fi annabin at-taura da injila da menene daraja shine khatamun nabiyyin wa imamul mursalin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka karanta harafi ɗaya a qur'ani a baka lada goma ba za ka samu wannan ladan a at-taura ba za ka samu wannan ladan wajen karanta injila ba za ka samu wannan ladan wajen karanta zabura ba qur'ani ya fi dukkan littattafai da aka saukar kaga don Allah ya nuna maka shi yayi halitta kuma ya san ka kuma ya san wanda ya fifita a saman wani ya fifita ranar juma'a a kwanakin makonni ya fifita watan ramadana a sauran watanni ya fifita daren lailatul qadari a sauran darare ya fifita yinin arfa akan sauran yini haka Allah madaukakin sarki yake yi to karka ja da ikon Allah karka ja da abinda Allah madaukakin sarki yayi نعم
قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا
الله يزي هجاو حنك ينوأ عند سك بوتا وغماكا سك كافر سوى الله الله يزي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قل ادعوا الذين كجايا وما سشركا ما سبوتا وغماكا لما سجوا جسنك بربرا سنا روفا البركة suna roƙon albarka ko dukiya wai kabarin wani shehi ne kabarin wani wali ne kabarin wane ne wane ne ka je wajen ka kira masu wannan bautan ud'ul ladina za'amtum ku je ku kira dukkan ababen da kuke bautawa koma bayan Allah nan ku je wajen su inji Allah Allah yana bada umurni ne ku je wajen su ku zauna a jikin su a jindin su ku yi ta roƙon su idan wani bala'i ya taso muku fala yamlikuna kashfad durri ankum wala bazasu iya yaye muku wani bala'i da wata musiba ba ka je jikin gunki ka zauna ka je idan aka rasa ruwan sama kai ta roƙon shi ruwan sama ya zo ba za ka ga ruwan sama ba yaki ya ta san magari ka je ka zauna jikin shi kana roƙon shi ga dan fashi yana zuwa ga kinnafa yana zuwa ka dauke shi ka rika roƙo ya kare ka ba zai iya kare muku wani bala'i ba saboda shi ma abun halitta ne irinka bai da karfi bai da dabara sai da Allah wala tahwila ko ba zai iya kauda wannan bala'i da musiban da da zai same ka ya kauda shi ya fada kan wani ba zai yiwu ba ulaika alladhina yad'una wa'annan da kuke kira din inji Allah kuke fata lokaci ku mushrikai kuke bautata musu to annan guma kan naku da ababan da kuke bautata makoma bayan Allah ulaika alladhina yad'una suma kansu gumakan da ababen bautan kudin nan da kuke bautawa suma yattahuna ila rabbihimul wasilata suma suna aiki ne tukuru domin neman tsanantuwa ga Allah suna aikata ayyukan alkhairi da za su tsanantu da su su samu tsira kaga ai Allah da azumi da haji da zakka da ibada da ciyar da marayu ai duk ayyuka ne da muke tsanantuwa da su don Allah ya sanya mu rahama to to su ma waɗannan ababen da kuke bautawa ku mushrikai su waɗannan gumakan da kuke ganin su sandararru da waɗannan duwatsu su ma kansu suna nan sun duƙufa suna bautawa Allah suna neman yardan Allah suna kokari su ga ayyuhum aqrabu waɗanne ne za su fi samun kusanci zuwa ga Allah ko kun baka lokaci kuna bauta musu su kuma sun duƙufa suna ibada suna aiki domin ganin ya za su samu kusanci zuwa ga Allah wayarjuna rahmatu kullu suna cikin farai da samun rahaman Allah wayakhafuna azabahu suna tsoron azaban Allah ta hanyar saba masa da kusata Allah inna azaba rabbika suna masu imani suna masu cewa su waɗannan ababen bautan naku cewa lallai azaban ubangijinka kana mahzuran abun a kiyaye ne abun a kiyaye abun a guje shi to sun duƙufa suna bauta wa Allah ka'in da na'in duk wani abun da zai kusanta su zuwa ga Allah suna yi don su samu kukuta daga azabar Allah su samu tsira daga azabar Allah ku kuma kuna nan kun dan fare musu kuna bautata musu wai su ne za su sanya ku a rahama to Allah yana nuna irin fata lokacin da suke domin kuma kan sandararrun da muke gani suna bauta wa Allah kuma domin ajje Allah ce wa in min shay'in illa wa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum duk suna bauta wa Allah to Allah ubangiji mana muwafaqa Allah ubangiji ya sa mu dace za mu tsaya a nan don amsa tambayoyi da izinin Allah subhanahu wata'ala Allah ubangiji ya sa mu dace to ga tambayoyin kamar haka ta farko tana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya karbi ibadun musulmi duniya baki daya Allahumma amin ya malam cewa da aka yi ana kulle kofofin wuta a bude na aljanna a wannan wata na farko na daya idan wanda da bai yi imani ba ya mutu cikin wannan watan ina makomansa wuta ina wuta haka Allah madaukakin sarki yake wanda ya mutu a kafiri a imani wuta za shi bude kofofin aljanna aiwa musulmi ne mai aiki wanda ya imani da watan ramadana shi aka bude wa ya aiki ya shiga shi ko bai ma yadda ba aiki ya ka samu kowane kafiri ka ce mai ana bude kofofin aljanna a ramadana yace wasu ramadana go away bai ma yadda da ramadana ma balle abinda ma ake a ramadana wannan shi ne kaga da bude kofofin aljanna kawai zai sa mutum da ya mutu ko bai yi imani ba ya shiga to da in an bude sai mu bar ibada mu ma mu bar azumin mu bar tahajjudi mu bar tafsiri mu bar karatun qur'ani kawai tunda an bude su kai mu jira mutuwa duk wanda ya mutu sai a kai shi wannan kuskuren fahimta ne yace na biyu idan mumini ne sabon Allah ya mutu cikin wannan wutan wannan watan ina makomarsa yana nan a mumininsa makomansa yana wajen Allah in Allah ya ga dama ya gafarta masa zunuban da yake yi ya kai shi aljanna in ya ga dama ya azabta shi gurgudun abinda yayi sannan daga ƙarshe ya mai da shi aljanna wannan shine matsayin mumini kenan wanda ya mutu mai sako wanda ya mutu mai sako to kaga misali ai dama an kawo watan ne aka bude kofofin ne don mai sako ya tuba ai ya shiga ya shiga wannan shine sai na uku idan mumini mai tsoron Allah amma da haƙƙin bayin Allah a kansa ya mutu to sai a tsaye da shi gobe kiyama yana mumini a cire ma bayin Allah haƙƙinsu wajen hisabi shikenan matsayin shi kenan idan sauran abinda ya rage bayan an cire haƙƙoƙin jama'a zai kai shi aljanna ya rinjayi munanan ayyukansa to sai ya je aljanna idan bai rinjaya ba sai ya je wuta haka ayoyi da nassoshin alqur'ani suka nuna wannan shine amsa Allah ubangiji ya samu dace babu wata tambaya to wannan sanarwa ne kika ce a game da wannan wata muna Ramadan iftar anan ana ciyar da mutane duk lokacin da aka yi buɗa baki ana ciyar da mutane anan mutum 300 duk shekara haka muke yi to wannan shekaran da abun ya zo da cashless din nan rashin kuɗi a hannu sai yanda ake bayar wanda hoɓɓasan da mutane suka saba yi a shekarun baya sai abun ya yi ƙasa abincin da hidiman da ake wa jama'a da abin da ake ciyar da masu azumi abun ya yi ƙasa ƙwarai abincin yana ƙaranci gudunmawan 'yan uwa ya yi ƙaranci ƙwarai da gaske wanda kuma ba ma fata a faro alkhairi irin wannan kowa yana samun lada daga ƙarshe ya zama to abun kuma yana ƙasa muna son abun ya riƙa haurawa wata rana mu ce tun 300 yau muna ciyar da mutum 1000 to saboda haka muka ga sakamakon cashless din nan akwai account number na wannan gidauniya ta Ramadan Iftar donation ga su nan ga account number din 000 guda 3 sai 26 sai 32 sai 256 Jaiz Bank 000 guda 3 26 322 56 yana nan mun mamanna su a waje Allah mu raka dan jin alert dai saboda ka samu ladan wannan iftar ciyar da mai azumi Allah ubangiji ya bada iko Allah ubangiji ya bada sa'a Allah ubangiji ya iya mana abinda ya saukaka a yau kenan Allah ya yi ma wannan zaman namu albarka abinda muka karanta na waɗannan ayoyi muna tawassuli da su Allah biya mana buƙatunmu na alkhairi muna tawassuli da su Allah kare mu daga dukkan abinda ba ma so dukkan sharri dukkan fitina Allah ubangiji ya ƙara yi wa rayuwarmu albarka Allah ya sanya mu cikin ƴantattun bayinsa a wannan watan ya sanya mu cikin waɗanda ake karɓa musu addu'o'i ya sanya mu cikin waɗanda aka gafarta musu zunubansu innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi فسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.